Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 17, 25 da kuma 60. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger kuma za su iya kamata da ce kai tsaye ta tashoshin FM na VOA Africa akan mita 102.5 sai radio amfani sarauniya, fara'a, nomad, download da kuma niya. Kana masu sauraron computer suna iya kamata shar akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masuare assalamu alaikum yanzu din ma Ladan Ibrahim Aiwa ne tare da Mahmud Lalo muke farin cikin sake jan ragaman shirin da wannan hantsi kuma bayan labarin duniya za ku jiddar aka samar da taron majalisar matasa a jihar Borno domin shawo kan matasa kaucewa shiga bangan siyasa sai kuma mu kawo muku maimaitawan shirin ciki da gaskiya na Ibrahim Alfa Ahmed kana mu kawo muku labaran da suka dauke hankulan jaridun Jamhuriyar Kamaru tare da Muhammad Awal Garba sai kuma rawoyin da ku masuare kuka aika muna amma duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya.
To jama'a assalamu alaikum. A karon farko tun daga ranar Juma'a da ta gabata rana ta fito a kusan yammacin jiya Talata a birnin Houston bayan mummunar guguwar Harvey da ta afkawa jihar. Sai da duk da haka ana ci gaba da fuskantar matsaloli a birnin wanda shine na hudu a biranen Amurka da suka fi girma. Matsalar haizu ta kai ga an kafa dokar hana zirga-zirga a garin na Houston bayan da rahotanni suka nuna cewa ana wawure dukiyoyin jama'a da kuma aikata fashi. Rahotannin baya-bayan sun nuna cewa zuwa yanzu mutane 9 ne suka mutu sanadiyar guguwar wacce ta cirkice ta koma ruwan sama. Sannan kiyasin farko ya nuna cewa an tafka hasarar da ta kai ta dala biliyan 100. A jiya Talata shugaban Amurka Donald Trump ya kai ziyarar ganewa idansa kan yadda ake gagarumin aikin ceto a kudu maso gabashin jihar ta Texas. Shugaban Trump ya ce mai yiwuwa waɗannan ayyuka za su laƙume kuɗaɗen da ba taɓa kacewa ba wajen gudanar da irin wannan aiki a tarihin Amurka.
Recovery will be a long and difficult road, and the federal government stands ready, willing and able to support that effort.
Ya ce farfaɗowa daga wannan bala'i zai ɗauki lokaci kuma zai yi wuya, amma kuma gwamnatin tarayya na zaune cikin shiri tare da niyyar ganin ta tallafa wajen wannan aiki na farfaɗowa.
A wani bangaren kuma jami'an sun ce irin gudunmuwar da sojojin Amurka ke bayarwa wajen ceto waɗanda ambaliyar ruwan ya rutsa da su a jihar Texas da Louisiana zai ninku har sau 10 nan da wasu kwanaki masu zuwa. Major General James Witham, komanda a rundunar dakarun saman Amurka wanda shi ke jagorantar dakarun tsaro na musamman, ya faɗa wa manema labarai a ma'aikatar tsaron Amurka a Pentagon cewa akwai akalla dakaru na musamman da ake kira National Guard 3,500 da suke sa hannu a wannan aiki na ceto. Ana kuma sa ran wasu karin dakaru 1,000 za su shiga aikin nan gaba a wani lokaci. General Witham ya kara da cewa adadin dakarun da ke taimakawa zai iya karuwa domin tuni wasu 20,000 zuwa 30,000 daga jihohi suka fara shirye-shiryen zuwa yankin domin taimakawa, inda ake sa ran za su haɗu da wasu ƙarin dakaru 8,000 na jihar ta Texas. Sai dai wannan gudunmuwar da dakarun na Amurka ke bayarwa na samun cika saboda ruwan saman da ke ci gaba da zuba da kuma ambaliyar ruwan da ya rufe hanyoyi.
Koriya ta Arewa ta amsa cewa ta yi gwajin makami mai linzami da ya ƙetara ta saman Japan, inda ta ce ta yi hakan ne a matsayin martani ga atisayen sojin haɗin gwiwa da Koriya ta Kudu da Amurka ke yi. Sanyin safiyar yau Laraba, kamfanin dillancin labaran ƙasar Koriya ta Arewa na KCNA ya rubuto cewa shugaba Kim Jong-un ya ce wannan gwajin makami samfurin Houston 12 mai tafiyar matsakaicin zango tamkar yaƙi ne na hakika. Ya kuma ce mataki ne na farko da dakarun ƙasarsa suka ɗauka a yankin Pacific a matsayin sharar fage a yunkurin da suke yi na mamaye tsibirin Guam. A jiya Talata, shugaban Amurka Donald Trump ya faɗa a wata sanarwa da ya fitar cewa Amurka ba ta ɗauki kowane irin zaɓi ba a kan teburi kan yadda za ta tunkari wannan barazana ta Koriya ta Arewa. Trump ya kara da cewa wannan gwaji da Koriya ta Arewa ta yi ta wulakanta makwabtanta da duk mambobin Majalisar Ɗinkin Duniya tare da nuna halin ko'in kula ga abin da ƙasashen duniya suka amince da shi.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. Babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya ce hanya ɗaya da za a iya magance rikicin Isra'ila da Falasɗinawa ita ce ta samar da ƙasashe biyu. Guterres ya kara da cewa barin burin Majalisar Ɗinkin Duniya da aniyar da ya kulla ta ƙashin kansa ita ce a samar da ƙasashe biyu. Ya kuma bayyana hakan ne bayan da ya gana da Prime Minister Falasɗinawa Rami Hamdallah a birnin Ramallah bayan wata tattaunawa da ya kuma ta daban a baya da shugaban Yahudawan. Babban sakataren har ila yau ya tabo batun gine-ginen da Yahudawa ke a yankin yamma da kogin Jordan, wanda ya kwatanta a matsayin babban abin da ke kawo cikas ga yunkurin samar da zaman lafiya, yana cewa gine-ginen haramtattu ne kuma sun sabawa dokar kasa da kasa. Gabanin hakan a jiya Talata, Prime Minister Israel Benjamin Netanyahu ya sha alwashin cewa ba za su taba ficewa daga yankin na yammacin kogin Jordan ba. Kalaman da suka harzuka Falastinawa har ma suka dasa shakku a zukatansu kan shin ko Amurka ta kudura aniyar samar da zaman lafiya a yankin.
Wani dan kona bakin wake ya kashe mutane biyar kana ya jikkata wasu mutane tara a farfajiyar wani banki a Kabul, babban birnin Afghanistan. Harin ya faru ne a kofar shiga bankin wanda ba shi da nisa da ofishin jakadancin Amurka da aka girke jami'an tsaro dauke da manyan makamai. Waɗanda suka shaida lamarin sun ce akwai dakarun Afghanistan da sauran jami'an tsaron ƙasar a cikin cincirin da mutanen da suka je karɓar albashinsu na wata-wata a lokacin da aka yi wannan harin. Sai dai kungiyar Taliban ta ɗauki alhakin kai harin. Wannan farmaki na faruwa ne yayin da 'yan ƙasar ke shirye-shiryen gudanar da bukukuwan babbar sallah. A wani lamari na daban kuma, kakakin gwamnati a lardin Herat Jilani Farhad ya faɗa wa muryar Amurka cewa wani jirgin Amurka mara matuƙi ya kai wani hari inda ya kashe fararen hula 13 ciki har da mata da yara ƙanana kana ya jikkata wasu 7. Kakakin ya ƙara da cewa harin na Amurka ya kai kaici wata mabuyar 'yan Taliban ne, amma kuma ya faɗa akan gidan mutanen.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. To bari mu fara da batun majalisar matasa da aka samar domin shawo kan matasan da su gujewa duk wasu ayyukan ta'addanci a jihar Borno.
Ga haruwan dauda ne hukumar samar da kididdiga na majalisar ɗinkin duniya da ake kira UNFPA a takaice sun gudanar da wani taron shugabannin matasa a jihar Borno kan ranar tunawa da matasa na majalisar ɗinkin duniya, inda aka tattauna matsalolin da ke fuskantar matasa musamman ma waɗanda 'yan ƙungiyar Boko Haram kan yi amfani da su wajen soya musu tunaninsu. Wannan taro dai ya samu halartar dukkanin ƙungiyoyi masu zaman kansu, kama da ƙungiyoyin matasa da na mata daban-daban da ke faɗin jihar, da kuma kowanne daga cikinsu suka mai da hankali kan irin amfani da ƙananan yara don kai hare-hare da suka dinga jinyo hankulan gwamnatoci da ma masu wani tsaki a faɗin jihar. Da suka ɗauki gaggawa ga waɗannan matasa da suka samu kansu cikin wannan hali. Amma Suru Ahmed Shehu dai shi ne shugaban gamayyar ƙungiyoyi masu zaman kansu na jihar Borno, wanda kuma ya kasance ɗaya daga cikin waɗanda suka shirya wannan taro.
Kiran da nake so na fari ina so na yi akan na ɗaya akan civilian JTF. Wannan matasa ne wanda suka sadaukar da kansu domin su ga cewa an samu zaman lafiya, an samu zaman lafiyan. Amma me ne akwai abu a ƙasa? Sun je sun saba yadda za a yi faɗa rike makami a musu training, amma mutanen nan ka bar su haka me zai faru a gaba? Gashi zabe yana zuwa, zaka ga za a amfani da su ta hanyar da bai dace ba. Saboda haka muna kira da gwamnati na tarayya kar ta bar nauyin ma gwamnatin Borno kawai. In ka zo na ka duba federal government bata san akwai civilian JTA ba, kuma structure su babu yadda za su yi su supporting din su. Tattaunawa da muke yi da gwamnati da shi din su civilian JTA yana nuna mana haka. So muna kira da federal government ta shigo wannan abin ta ga cewa ta yi empowering din civilian JTA din nan ko a cikin asasu a cikin sojoji da sauransu. Na biyu kuma kiran da zan yi shine ma 'yan siyasa su ba matasan nan kwarin gwiwa domin su taimaka. Al'umma kuma kiran da za mu musu, in akwai matashi a unguwanka ka taimaka mar in ka ga yana kokari din nan, ku bashi responsibility ya take leadership, insha Allah za ga canji.
A sunana Comrade Yusuf Ibn Tom, Chairman National Council of Nigeria Borno State Chapter. Muna amfani da daman nan mu sake gabatar wa makafa cewa zaman lafiya fa abu ne mai amfani. Idan akwai zaman lafiya za a samu cigaban kasa ta wajen ilimi, harkar gona da sauransu, da kuma sanatakiya mai kyau wanda za a ga cewa abubuwa ya tafi daidai. Amma ba zaman lafiya abubuwa zai lalace, saboda haka kuma an san cewa yawancin barna da ake a bayan ƙasa ana amfani da matasa ne. To yau muna so mu yi amfani da cewa mu ilmantar da matasa cewa lalle fa su ne fa ginshikin ƙasa. In aka bata ƙasa su suka bata ƙasa, so san cewa dada can ma asali matasa ne suka kawo wannan ƙasan ya zama Najeriya kanta daga hannun su gwamnatin mulkin mallaka. So mu yi amfani da daman nan mu kawo zaman lafiya mu ga cewa an zauna lafiya.
Ko me iyayen jama'a ke cewa ne game da abin da ke faruwa a jihar Borno musamman ma ga matasa? Ga dai ɗaya daga cikin sarakunan gargajiya da kuma ya halarci wannan taron da abin da ke cewa.
Sunana Zanna Hassan Boguma, ni ne Zanna Boguma na Borno kuma director mai kula da harkokin masarautu. Farko abin da ya kawo fitintunu da rigingimu a ko'ina a sassan duniya wato fatara da rashi. Saboda haka abin da ya kamata gwamnatoci su yi shine ainihin su tallafa musu su hanyar samun abin yi da kuma karatu. dan ilimi idan suka samu zai gina su akan tafarkin mai kyau, amma rashin ilimi da kuma rashin abin yi shine zaman kashe wando da ake cewa takan kawo wannan fitina. Saboda haka muna kira ga gwamnati da su yaran gabaki daya su yi amfani da hankulansu, sannan kuma a taimaka musu su ci gaba su zama manyan gobe.
Wannan matasa ne sun ziyarci wasu sanannen ƴan gurin jihar dake cikin garin Maiduguri da suka yi lecture ga matasan da suka samu kansu cikin irin wannan iftila'in. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
Kinyara Allah nana haba yara manyan gobe, yanyara ku bi ma iyaye ku bi ma.
To akai da Haruna, kafin mu ci gaba a shakata da wannan.
Duniya mu bi ta asannu, to duniya mu bi ta asese, to duniya mu bi ta asannu. Duniya kasam matalauta, to duniya akwai ma'azanta. Duniya kasam ma'azanta, to duniya akwai matalauta. Amma duniya akwai ma'azanta, to duniya akwai matalauta. Duniya mubinta asannu.
To a ga da marigayi, har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka da ke nan birnin Washington DC. Mu yanzu na agogo ce karfe 3 na tsakar dare da minti 11, ga kuma shirinmu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum. Yau ma muna zirani kan batun alkali Sani Musa, wanda mutane suke zargin cewar yana cin zarafinsu. Babban magatakarda na kotun shari'a ta jihar Bauchi shine Sa'adu Muhammad Sambowal. Kotunan yankuna kamar wannan kotu ta Zirami suna ƙarƙashin ikonsu. Yace ba su saba yin magana akan batutuwan da suke gaban kotu ba, ko da yake kokar da su mutanen Zirami suka shigar ta hannun lauyan su Mamman Lawan Yusuf Ari. Ba kotu suka gabatar ba, sun gabatar mu ofishin alƙalin alƙalai ne suka yi kofi na wannan takarda ma wasu. Su rubuta wannan takarda tun watan Yuni na shekara ta 2016, kuma har yau ba a ba su amsa ba. Sambowal ya ce an ba su amsa, ko da yake su masu kukar ba su san amsar ba, ba su kuma ganta ba, tana nan tana ajiye a cikin ofishinsa. Rashin iya aiki da rashin basirar lauya Mamman Lawan Yusuf Ari suka sa mutanen Zirami ba su san amsar su ba, inji Sambowal. Sannan kuma yayi musu lacca ma kan ci gaban da aka kai musu ta hanyar wannan kotu.
Wasikar da lauyan ya rubuta, abin da ya fara magana a kai shine magana sa an yi hakinci, an yi kaza, an yi wai, an yi wai. Sannan ci gaba da bayaninsa kuma yana magana cewa duk da cewar an soke hakincin ba cire kotun ba, kaga wani wani jahilci ne da shi da lauyan da kowaye ma suke magana a kai suke da shi na yane ne ake kawo a kotun. Akwai kotun da zaɓi shekara 50 da ta wuce, lokacin jin jauro ne. Akwai Isawa shekara 50 da ta wuce, jauro ne. Doguwa hakimi aka ba shi kafin a bai ma Zirami, har yau ba a yi mata kotu ba. To in ana yin kotu don hakinci ne, kaga da kamata a yi wa Doguwa. To kaga waɗannan maganganun duk maganganu ne waɗanda suke na siyasar rikici tsakanin wani da wani, ko wani bangare da wani bangare, ko wani gari da wani gari. Sai kuma a kawo maganar kotu sai a saka. Don a cikin har yana magana cewar ma an karbe hakincin amma ba a cire kotun ba. To ya gaya masa an kai kotun don saboda hakimi ne. Idan ya duba a ƙasar giya ne, Zirami idan za su je kotu sai sun zo Azarai daga Zirami, za su wuce gan baki su zo Azarai sannan su je Isawa, ko kuma su zo Azarai sannan su je Zabi, ko su zo giya ne. Nisan ya fi ko'ina nisa a ƙasar giya da dushen wahala da ake. A dalilin haka ne aka yi musu abin da ake nufi sitting center da turanci, wato gurin zama ba kotun dindindin ba. Don saboda me? Saboda kullum abin da ake bukata shi ne a ga an sauwaƙawa mutane wayar hannu da sauransu. Mata mai ciki tana ƙaranci kula da ciki, ciyarwa da sauransu da ne, kafin a gaga da ita a yi waye a yi wahalhalu da irin waɗannan abu muka gani, shi ya sa muka buɗe kotu a gurin. Kaga shi inda masu hankali ne su 'yan ƙasar, an kawo musu ne kusa don su samu sauki. To amma da yake akwai matsala tsakanin su da Zirami da hakimin Zirami, shine su kuma suke ta kokari, suke ta wannan kururuwar, suke fada suna ganin dole. Kuma babu wanda ya ce musu sai sun zo su kan kotun Zirami. Za su iya zuwa kotun Zabi, za su iya zuwa kotun Giya ɗin, za su iya zuwa kotun Isawa, jurisdiction din ne wanda za su yi a wato abin da duk suna da hurumin sharuɗin da suka taso daga garin su na Jarmawo kaga simple so wannan abin da yasa na kawo wannan misalan saboda ina so in fara ma duniya cewa duk waɗannan abubuwan da ake yi ba ana yin su ne dan saboda shari'a ko ma'aikatan shari'a sun yi wani abin da ya saba ba sai illa dan saboda suna neman yanda za a yi su kawo sunan wanda suke so su ci zarafinsa ko su tallata shi a duniya su wulakanta shi ko su yi makamancin haka duk lauyan da yake yin abu ba son zuciya to bai ya manta ka'idojin yin aikin abu su kansu jarawa ƙauyawan da suke cewa mutanen garin da suke cewa sun je kotu ai sun faɗi sunan lauyan su Muhammadu Bila kuma dan Azare ne amma da yake akwai wata manufa kaga sai aka bar Muhammadu Bila sai aka bar dukkan lauyan da suke Azare ko Misau ko Bauchi aka tafi Kano aka nemi lauyan ci kudi yake nema aka bashi ya rubuta petition din lauyan da ke sanya aka kesin ba sai abin da aka faɗa ba kaga da ya kamata a ce ai shi lauyan da ya tsaya musu har aka kesin aka gama to shi ya kamata da su zo ya rubuta musu petition din in akwai abin da za a rubuta petition akai so da ya tashi rubuta takardarsa ya rubuta ya turo mana takarda daga Kano bisa ga ka'ida idan lauya ya yi wani abu zuwa wani gurin da ba huruminsa ba ne ma'ana out of jurisdiction daga Kano zuwa Bauchi kaga ba a kan yake ba to sai ka nemi chamber ofishin lauyoyi a Bauchi sai ka yi amfani da shi ya zamanto gurin adireshin da za a iya kai maka takardarka a kowane lokaci za a iya amfani da shi in magana za a yi da shi za a yi ba Kano za a je ba tunda ba zuwa za ka yi ka biya za a takardar Kano to da yake yana gaggawa ne kawai ya ci kudin waɗanda yake so ya ci saboda an ɗauke shi a matsayin lauya hanyar aikin kudi kawai to kaga bai ma tuna ya nemi ofis a Bauchi na lauyoyi wanda zai ajiye a matsayin abinan zaɓen abin address for service ba to yanzu ya jefar da takardar sai ta sai yana kawowa takarda mun bi ka'idoji gaba ɗaya da ya kamata a bi na wato ɗaukan mataki a kan irin wannan takardu bayan mun bi me ya kamata ni mun rubuta masa mun rubuta tana nan mun yi attachment nata a jikin faɗin a ji saboda me ban sanya za a yi mu kai masa ba saboda ba hakkin wani mu kai masa hakkinsa ne providing address for service ko yanzu ya karɓa bai yi wannan ba so we are still waiting for him so kaga irin wannan irin abubuwan da na gaggawa na son zuciya idan mutum ya shigo da su sai ya manta abun da zai bi na ka'ida ya riga ya aikinsa amma aikinsa abin da ya so ya yi kenan shi yasa ba zai zo ba mu ko ba haƙƙi ne akan mu neme shi ba shi da ya zo ya yi ƙara ai kamar kuɗi kai da ka je ka yi ƙara kai ne za ka zo ka ɗauki rana kai ne za ka je a kai sabis ranar ta zo kai ne za ka zo don baka zo ba kai za ka dawo ka ji nawa ga wata aka ɗaga ba kotun da za ta aika maka nawa ga wata aka ɗaga ba to mu ma haka ne idan ka zo ka kawo mana sai ka biyo sau yaya ake ciki inda ake ciki kuma da lokacin da ka kawo sai ka bar mana bayani to idan an yi kaza ga abin da nake so a yi ta yanda za a sa da yi ga kaza ga kaza shi kenan wallahi alhamdu sai bi haka to ya zo ya je fara aji magana da yake na cewa ya yi shekara da kaza da kaza da kaza laifinsa ne daga gurinsa ne rashin sani iyaye ki ne ko kuma idan har ya zamanto cewa akwai san zuciya dama sai basirar ka ta toshe so san zuciya da kuma abin da neman dama shi ma a haɗa baki da shi a ce zarafin wani kwacin mutuncin wani ya sa gaba ɗaya sai zuciyarsa sai tunaninsa da kwakwalwar da basirarsa ta toshe na cewa ga abin da ya kamata ya yi don ya bi sawun kesin in har an yi kenan don a bi sawun kesin.
Mu ma 'yan jarida musamman ma dai masu shiryawa da gabatar da wannan shiri na ciki da gaskiya ya ce watakila ba mu san aikin mu na yadda ake binciken batu ba.
Kuma kai kun je kuzura mai yasa ku je kotun kun karɓi fayilin kun ga abin da ya faru ba. Irin wani abin da ya kamata kenan shi ake kira da Turanci investigative journalism. Ka bi diddigi ka ga menene gaskiya da lamarin ka faɗa wa duniya. Hukunci a kotun giya da aka yi.
To.
Kuma yasa ba su fara ma duniya cewar kotun giya da ta yi hukunci ka bi ka dinsu yadda suke so tana ba faɗa wa duniya ba. Abin da kawai ake so a faɗa ma duniya shine me aka yi na kuskure. Amma a faɗa ma duniya me aka yi mai kyau ko na alheri irin wannan aikin jarida Allah sauki.
To watakila dai magatakarda Sambowal bai ji ba ko kuma dai baya so ne ya ambaci abin da aka ce. Matar da alkali Sani Musa ya ɗaure mahaifinta da shaidun sake ta da aka yi a saboda wani kuɗi da ake zargin tsohon mijinta ya bashi ai su ma cewa suka yi agiya ɗaya aka yi wannan shari'a. To amma da alkali Sani Musa shi ne ya tura su gidan kurkuku a Azare kuma sai da suka biya shi kuɗin riman aka sako su. Kuma lauyansu shi ne ya kai wannan batu zuwa giya ɗaya har aka warware wannan ƙulli da shi alkali Sani Musa ya yi a kai.
Maganan da aka mana bara a birane akan 'yata auren ta ya mutu ya kai wata takwas a kan duka Adamu Yuli da ya duke ta aka kai wato aka kai hakan da ta samu mai daura mata aure sai ya ce bai yadda ba ya zo ya same mu bai shaurare mu ma sai ya kai dirani da kai eh ya karbi kudin sa sai suka rufe shahidun nawa da suka rufe
alƙalin ne yasa aka rufe
eh shi alƙalin ne yasa
suka rufe kai shaidu ne ka tabbatar da
eh abinda aka yi
na dukanta
shi kan ba to da aka yi hakan sai shi alƙalin ya rufe shaidu da ya rufe shaidun sai na ce to ni kuma shari'an nan ban daga ba tunda dai da gaskiya ta aka rufe min shaidu ba yi ba sai muka zo muka yi afil din ta a kotu babba na Azare sai babban bila ya dauke sai muka je da babban bila da muka je zirami ba mu samu alƙalin ba
babban bilan lauya ne ko
lauya ne mana da ya dauka da muka je sai ba mu samu alƙalin ba sai ya ce min koma gida na dawo gida a baya na talata sai suka zo suka dauke ni sai suka zo suka rufe ni a Azare sai da Alhaji Mazun ya zo ya dauke ni
shi ne wa ya sa rufe ka
shi alƙalin
wannan alƙali na
ina na zirami da ya rufe ni da washe gari aka dauke ni kafin mu koma ma sai suka mai da muka je da babban bilan da Muhammadu Bilan sai suka kai maganan giya dai mun kuma da mun kawo ta a zabi sai suka ki sai suka kai ta giya dai da muka je shan din nan ma samu mu uku ne sai shi wannan me muka abunan babban bilan ya je ya kashe mana kes din tai aure
za mu tuntuba Tony Jenner na jihar Bauchi tare da shi mai girma gwamnatin jihar Bauchin wanda shi ma masanin shari'a ne wato barista MA Abubakar kan wannan batu na mutanen Zirami da alkali Sani Musa a huta lafiya.
To a gaida Ibrahim Alfa Ahmed yanzu mun zo ga labaran da suka dauke hankulan jaridun Jamhuriyar Kamaru ta da Muhammad Awal Garba.
Zan fara shirin jaridun namu yadda jaridan Du Sahel tarihocin kasar Jamhuriyar Kamaru ana tarwato mana cewar maharan Boko Haram sun halaka mutane 11 sannan kuma guda 8 ne suka jikkata kana sun kona gidajen mutane 35 a garin Karaga dake gundumar Mayo Saba a karamin hukumar Kwalfata sai jaridan Informaten ana labarta mana cewar waɗanda suke amfani da turancin English matasan bangaren suna ci gaba da farfagandan su a kafafan ya labarai na zamani anda suke yi wannan nomin jihohin nasu guda biyu barazanar cewa za su kai musu harare a charge office din su a kowane lokaci kasancewar jami'an tsaron sun ce za su ci gaba da karfafa tsaro a waɗannan bangarorin sai kuma jaridan The Star anda ita ma ta ce gwamnan jihar Baminda ya dauki alƙawarin cewar zai sanya matakan tsaro a duk fadin jihar domin yanda masu tayar da kayan baya suke neman mayar da hannu agogo baya a yayin da ɗalibai suke kokarin komawa hutun su. Jaridan Independent kuma ta shaida mana cewar hukumar kwallon kafa na kasar Jamhuriyar Kamaru Fikafut manyan masu fada aji suna takun saka tsakanin su anda al'amarin yake neman wargaza kwallon kafan kasar Jamhuriyar Kamaru sai kuma jaridan Le Metayo anda ita ma ta tsegunta mana cewar uwar gidan tsohon sakataren gwamnatin kasar Jamhuriyar Kamaru kuma tsohon ministan cikin gida na kasar Marafa Hamidu Yaya ta rasu a kasar Faransa kuma an yi jana'izan ta a can jaridan The Post kuma cewa ta yi yau shekaru 53 kenan da tsohon shugaban kasar Jamhuriyar Kamaru Ahmadu Ahijo ya hada bangarorin guda biyu amma sai yanzu kasar take neman darewa biyu jaridan Mutation kuma tace a jihar arewa maso yammacin kasar ta Jamhuriyar Kamaru da jihar kudu maso yammacin kasar gwamnatin shugaba Biya tace za ta kashe kudade har miliyan 370 domin farfado da tsaro a wannan bangarorin kasancewar akwai rashin zaman lafiya a wannan cashin jaridan Lokamaru
matan kuma ta hango mana cewar ministan ilimi mataki na farko Madam Yusuf Hadiza Alim tana samun kalubale wajen takorinta a yayin da take neman inganta ayyukanta kan kuma wadalibai makarantar su a yayin da suka kwashe watanni uku suna hutawa sai jaridan Jean Enquêteur ta nuna mana cewar ministan cikin gidan kasar jamhuriyar Kamaru René Sadi Emmanuel ya bankado waɗansu takardu na magudan kudade waɗanda suka salwanta har miliyar 14 na sefin kasar yace ya gaje su ne tun lokacin da tsohon ministan cikin gida na kasar ta jamhuriyar Kamaru Hamidu Yaya yake gudanar da mulkin sa zamu kammala sharhin jaridan namu ne da jaridan Kamaru Info anda ita ma ta sheda mana cewar manyan attajiran kasar jamhuriyar Kamaru guda biyu Alhaji Abba Usmanu da Alhaji Baba Ahmadu Danfullo suna da matsala tsakanin su akan wani gida da aka sayarwa Baba Ahmadu Danfullo akan kudade har miliyan 300 na sefar kasar jamhuriyar Kamaru amma Alhaji Abba Usmanu ya ce shi kan bai tura kowa ya sayar masa ba yanzu dai ya wanke kansa Muhammad Awal Garba muliyar Amurka daga kasar Kamaru
to a gaida Muhammad Awal Garba yanzu mun zo ga ra'ayoyin da ku masu aure kuka aika muna
Assalamu alaikum ya magana Muhammad Awal Baba iyar shigar murko Toro cikin jihar Bauchi Nigeria akan bayani da wani sakataren alkalai bayani yau ite bayani akan alkalin Sarabi to mutanen Sarabi ba suna magana ne akan kotu ba ta da kyau ba suna da kyau an kai musu alkalin ne azzalimi har wannan mutum ya budi baki ce aikin jarida ma ba san abin da suke fito kai ne baka san abin da kake ba saboda ka karbi mukamin ne ba cikin mutanen jihar Bauchi ba saboda kike ka gyara aljihunka ne duk kotunan da suke gundumomi a jihar Bauchi sai dai ne wanda yake cikin abin da yake daidai za ka samu alkali a yankin kotun gunduma iya yankin mutum tare da 100,000 amma ba ta alkin gwamnati ba da kuma wani ma da iya nan a cikin alkalan naku ake kira su mai 80 kuma an san gunduma da kai kuma sun yaji wannan magana ya san gunda da nake magana din
mai magana Aminu mai kafe unguwar Galadima Kontagora ta jihar Niger Nigeria ra'ayi na shi ne zuwa ga 'yan Nigeria bisa ga addu'o'in da suka wa shugaban kasa na Allah ya ba shi lafiya su ƙara ci gaba da wannan addu'o'in saboda wannan shugaban kasa yana ɗaya daga cikin shugabannin da sun ka wuce suka bar tarihin ajin arziki a Nigeria.
Salamu alaikum jiya America da magana injiniya Muhammadu mai samari da fana primitive local government of the state Nigeria. Ina kira ina da fata Allah ya raba shi gaban kasa lafiya da kullum musulmi Allah duka ina kira da shi gaban kasa ne sanar da ariya da yake zai ba ma'aikatan federal government ba su yi zama nun sa ba har yanzu ana ja da farisu kowa ya ajiye sabu da abin da ya laye babu shi babu magana shi sannan ya tsawata ga masu kokarin su haɗa ka da kai da gobe zamanka duk da yau ake riko mataimakin ka ya rika wata tafiya dukkan ta su bayan dawowarka ina fatan masu kawo nan korafe-korafe su jaye a zanna lafiya ta kanka.
Assalamu alaikum sayan hausa na murya Amurka suna ma magana suka da zai zagarci lokacin nan ne na suke ina magana daga cikin garin kwanata sayan hausa na murya Amurka ku bani dama miƙa godiya ta da fatan alheri daga mai hirin ciki da gaskiya Alhaji Ibrahim Alfa Ahmed ka tsage gaskiya komai tashinta saboda mun ji kana wani shiri ciki da gaskiya kana bayani akan alkali Sani Musa wani dan kadarantan daga jihar Bauchi ya zo yana ta yi ɗan jarida yana bata ku yana bata lauyan ma da yake kare wa'annan mutane karka ji tsoron irin wa'annan ka faɗi gaskiya muna bayanka 100% Annabi Ibrahim Alfa Ahmed.
To yanzu mun zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma wannan kara ta kaice.
To a karan farko tun daga ranar Juma'a da ta gabata rana ta fito a kusan yammacin jiya Talata a birnin Houston bayan mummunan guguwar Harvey da ta afkawa jihar Texas sai da duk da haka ana ci gaba da fuskantar matsaloli a birnin wanda shine na hudu a biranen Amurka da suka fi girma.
To madalla da wannan muka kawo karshen shirin gaba ɗayansa sai an jima da al'asar a jiyo su abokan aikinmu da wani sabon shiri ciki ko har da shirin nan na himma ba ta garago wanda nake shiryawa kuma na gabatar yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa. Musamman shi Mahmud Lalo da ya taya na gabatarwa sai Solomon Abu da ya bada umarni da injiniyanmu na wannan lokaci wato Zainab Abdulrahman ni Ladan Ibrahim Aiwa ke cewa sai an jima ku.